sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 6 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim ana sa ran cewa mataimakin gwamnatin China shi zai kawo ziyarar wuni biyu Amurka cikin wannan makon. Ukraine ta buƙaci ƙarin tallafi daga Amurka. Sannan an kashe sama da mutane 20 a jiya Lahadi bayan wani harin da aka kai wata kasuwa a babban birnin Khartoum.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wasu ƴan bindiga da ake kyautata zaton ƴan Boko Haram ne sun kashe manoma akalla 11 jiya a jihar Borno Najeriya. To sai a muna aikin gafara a jamhuriyar Niger kuma naɗe-naɗen sabbin jami'an yaƙi da cin hanci da rashawa da aka yi shin ana ganin ya samu gamsuwar ƙungiyoyin sa kai dangane da halin da ake ciki yanzu? To a biyo mu sannan idan mun kaɗa kamaru za a ji cewa ana fama da tsadar rayuwa kamar kowane yammacin ranar Litini. Yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibrin ke gabatarwa, inda yau za a ji shirin zai kawo muku hirar Tijjani Muqaddas, wani masanin ilimi da Hawwa Sharif. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Aisha Mu'azu. Ana sa ran cewa sakataren baitin malin Amurka Janet Yellen za ta karbi bakoncin mataimakin shugaban gwamnatin China He Lifang a wata ziyara runi biyu da ake sa ran zai kawo Amurka cikin wannan makon. Tattaunawar da jami'an gwamnatin biyu za su yi wanda ake sa ran zai faru tsakanin ranar Alhamis da Juma'a a birnin San Francisco gabanin taron APEC ya kasance na baya-bayan nan a jerin tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da China. Da zimmar tattauna zaman doya da manja tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. Ana sa ran cewa Yellen za ta buƙaci haɗin kan He kan kalubalolin sauyin yanayi da sauran kalubaloli da suka addabi duniya. Sannan za su yi hakan ba tare da kawo bambance-bambancen kasuwanci ko kuma sauran batutuwa da ke tsakanin su cikin tattaunawar ba. Sanarwar da baitul malin ta fitar a yau Litinin game da tattaunawar da ake sa ran shugaba Joe Biden da Xi Jinping za su yi a makon gobe wanda yake da alaka da taron na APEC. Yakin Russia a Ukraine shine yayi sanadiyar tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma raguwar ayyukan more rayuwa a Russia a bisa wani rahoton leken asiri da ma'aikatar tsaron Burtaniya ta fitar. Farashin kayayyaki ya tashi da kaso 6 cikin 100 a watan Satumba a Rasha, wanda ya kasance a sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi na yau da kullun kamar abinci da mai. Rahoton ya kuma gano cewa yayu hauhawar farashin kayayyakin zai yi tasiri akan yadda gwamnatin kasar take kashe kuɗi da kuɗi da zai dada bayyana yadda Rasha take sake fasalin tattalin arzikin ta domin ta iya ci gaba da yakin wanda ta baiwa fifiko akan komai. A bisa sanarwar ya iya yiwuwa hauhawar farashin kayayyakin yayi tasiri kan kuɗin ruwan da za a dora wa ƴan Rasha masu neman rance, sannan zai yi tasiri kan kuɗin ruwan da gwamnatin Rasha za ta biya kan basussukan da ake binta. An kashe sama da mutane 20 a jiya Lahadi bayan wani hari da aka kai wata kasuwa a wata unguwa a babban birnin kasar Khartoum a wani mummunar harin baya-bayan nan a rikicin da aka fara tun watan Afrilu na bana tsakanin dakarun sojin Sudan da ke karkashin shugaban sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da mataimakin sa Ada Muhammad Hamdan Daglo mai jagorantar dakarun mayakan RSF. Sanarwar da kwamitin lauyoyi masu goyon bayan demokuraɗiyya ya fitar ya ce wato harin ta auka kasuwar dake Omdurman a yayin wata artabu tsakanin bangarorin biyu rana asabar wata majiyar likitoci ta ce wannan harin da ya auku a gidajen mutane ya kashe akalla fararen hula 15 an yi ta afkawa Omdurman a musayar wuta tsakanin bangarorin biyu mutane sama da 10,000 aka kashe a rikicin na Sudan ya zuwa yanzu a bisa rahoton Armed Conflict Location and Event Data Project to ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to an jima kadan Aisha za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Barnan arewacin Najeriya inda wasu ƴan bindiga da ake kyautata zaton ƴan Boko Haram ne suka kashe wasu manoma 11 jiya Lahadi a karamar hukumar Mafa saboda zargin sun gayyato musu sojoji a maimakon biyan harajin da suka kakaba musu zargin da manoman suka karyata Haruna Dauda gare ka
wadannan manoma da sun gamu da ajalin su ne sakamakon wani yankin haraji da yayin gungiyar Boko Haram suka yi su da kuma suka yi garkuwa da su wannan gimsa ne suka dinga yi musu yankan rako a wurare daban-daban har lahira da kuma har tashi jimillar mutum 11 da kuma aka raunata mutum guda wanda ya zaka ke asibiti a kunci kuma shekaran 2020 sai da yayin gungiyar Boko Haram din sai kashe mutane 43 a wannan kauye da ke Zabar Mari da kuma aka yi warankan rago a wancan lokaci dukkanin mutane wannan kai dai manoma ne da suka shahara wajen noman shinkafa da kuma kamun kifi wanda wani shugaban manoma shinkafin ya sheda min cewa su dai sun sha fuskantar barazana yayin gungiyar Boko Haram din kuma an dade ana dora musu irin wannan haraji da kuma su kambiya su fanshi yan uwansu amma wannan karan ya kai har ga kisan yan uwan nasu da jimillar sai ta shigo 11 tashi daga wannan kauye dai na garin Zabar Mari gari ne da ya tasan ma kusan kilomita 15 zuwa garin Maiduguri ne zaka suke fuskantar kalubalen ran na tsaro wannan batu dai na tsaro a iya cewa iya dawowa sabuwar fil wanda ko ajiya a garmar hukumar Baman wasu da ake zaton yayan gungiyar Boko Haram ne sun tafi da wasu mutane guda 3 yayin da suka halaka wani mutum guda sakamakon harbi da suka yi masa rahotanni dai na nuna ne cewa wannan mutane dai dukkanin su guda 4 an same su ne a gonar su yayin da suke girbe amfanin gona wanda rundunar yan sandan jihar Borno ta ce tana bincike akan waɗannan abubuwan da ke faruwa kuma nan ba Juma'a ba ta yi wa manema labarai bayani game da aukuwar lamarin. Tuni dai kwamishinan yan sandan jihar Borno Alhaji Muhammad Yusuf ya isa wannan wuri don ganin wa idanunsa a kuma wannan lamari. Shi ko Malam Yusuf Muhammad shi da mun cewa.
Sun kama mutanen mu sun yi garkuwa da kadura mai yara 600. Tuna 600 to shi ne kuma aka zo dai abun bai yiwu ba har ya kai ga su tafi dariya ba su 120. To shi ne garin kai wannan kudin ne to kuma sai a ko yan gobaran da suke kiran kansu ICC.
A suke kiran kansu ne?
Sun yi kiran kansu ICC ba.
Ok.
To shi ne a lokacin ta ta mutu na abun to su kuma waɗannan da suke tsallake kudu kuma ga sungo. To a nan ne kuma suka haƙuri ne sai suka yi wuta a tsakanin
haka
ne da suka wuta a tsakanin su Allah da ikon shi sai mutane suka samu suka kuɓuta da kuma suka wuce
haka
to shi ne da suka gudu sai je da suka yi suka ce wai an muna ka ce su sojoji sun zama ta
haka haka
da aka tana ta ai ba sojoji ba ne yan kanku ne san boko haram su ma suka samu ba ta haka da suka ce a su ne ke zama sojoji ne to shi ne ba sai suka fara wannan abu eh kuma yaro ana cikin abu sakara suka kashe shi
eh
duka su kiɗe da wuka Allah dai shi bai kare mai kwana ba shi yanzu haka yana a
haka
eh to sannan kuma bayan nan sai suka sake yin gaba suka je suka samu mutum 6 yan gida ɗaya ne
eh
suka yanka su kai gaba suka sake samu mutum 4 suka yanka
11 kenan ko
11 kenan
eh
sannan kuma yaron sai tabbatar mai can ma sun kashe mutane can ma sun kashe mutane
wasu mazauna karamar hukumar je da ke nan da ke jihar Borno ban game da yankar rago da aka yi ma wasu manoman shinkafa da kuma ke zaune a karamar hukumar jere da ke jihar Borno wanda shike wannan lamari a hukune a karamar hukumar Mafa Haruna Dauda Bibu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to gaida Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da ci gaban labaran duniya
Wasu 'yan bindiga sun bude wuta akan wasu mutane da ke bacci a wani gari da ke yammacin Yaoundé a sanyin safiyar yau Litinin, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum 20 a cewar wani jami'in hukumar. Maharan sun kai harin kafin wayewar garin yau kana suka bankawa gidaje wuta a Mamfe, a cewar shugaban gundun wato gudanarwar yankin Manyu, garin da ke kudancin yammacin Kamaru wanda ke da ratar kilomita 50 da kan iyakar Najeriya. Jami'in ya sanar da kamfanin Reuters cewa an kwantar da mutane 7 a asibiti, sannan jami'an tsaro suna nan suna lalube domin gano maharan. Ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin wannan harin na yau Litinin.
Ga gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu wannan karan jamhuriyar Niger muka nufa, inda aka yi naɗe-naɗen sabbin jami'an yaki da cin hanci da rashawa. To sai dai naɗe-naɗen ya janyo cece-kuce daga kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasa. Silabar ma gare ka.
Mutane kimanin 35 ne shugaban majalisar CNSP General Abdulrahman Tchani ya nada a matsayin mabobin hukumar Kwaldef mai alhakin yaki da cin hanci da farautar mahandama dukiyar ƙasa. Sun hada da hafsoshin sha'anin tsaro 10 da farar hula 25 da suka hada da lauyoyi da alƙalai da masana tattalin arziki da kuma wasu 'yan fafutuka na kungiyoyi masu zaman kansu. Wannan wani matakin share fage ne a yunkurin da hukumomin mulkin soja suka sa gaba domin soma binciken almundahanar da ake zargin an tafka a zamanin gwamnatocin da suka gabata. A ra'ayin wani dan siyasa Alhashi Asmanu Muhammadu, daga yanzu ana iya cewa kallo ya koma sama.
Dan farko da sun yi ta cewa an yi sata, an yi kara, an yi zace, to sunayen su aka yuka da nama cikin wannan bincike, su ci su binciko kuma su amso su maido. Sannan waɗanda ke zargin wane da wane ina zaton za su kyale wannan komisiyo ta aikinta na bincike da tsaye da gaskiya da adalci.
Shugaban ƙungiyoyin farar hula na Rezo Esperance Bashar Muhammad, wanda ya bayyana gamsuwa da ƙwarewar da dama daga cikin jami'an hukumar ta Kwaldef, na da shakku kan cancantar wasansu. Domin yaƙi da cin hanci babbar magana ce da ke buƙatar sanin makamar aiki, in ji shi.
Aiki ne wanda yake buƙatar sanin shari'a, yake buƙatar sanin yadda ake karɓar haraji da sauransu kenan, fiscalité, kuma yake buƙatar sanin harkar duan da sauransu, kuma yake buƙatar sani na musamman na tungumar mudahana da dukiyar jama'a. To magana gaskiya, akwai wanda ba su da wannan koran, kuma ina ganin ba za su iya kawo kallo ba wajen wannan. Shi kawo cikin rukon ƙarya miki, ya kamata ya kasance duk ayyukan da za a tafiya da su ya zamanto an yi su bisa kan gaskiya, an yi su bisa kan shari'a, a kwato dukiyar jama'a.
Samun nasarori a ayyukan wannan hukuma abu ne da ya danganta da wasu muhimman matakai da ya kamata a ɗauka tun yanzu.
Na farko, dokoki na musamman wanda yake ba shi dama ya yi aiki ba tare da takabirki daga wani wuri ko daga wasu. Na biyu, ya kasance kai kanka mai ɗiyauci ne, kuma kowa ya yarda da hakanan, kenan ba za a iya tunguma ka ba da wata rashawa da cin hanci. Sannan na ƙarshe, gayayyakin aiki kamar duk abubuwan da ya kamata na kai da kawowa da kuma albashinsu da sauransu.
A nan gaba ne mambobin hukumar ta Kwaldef za su yi rantsuwar kama aiki, ko da yake kawo yanzu ba a tsayar da rana ba a hukunce. Yaƙi da cin hanci a Nijar wani abu ne da a baya ya zame wa gwamnatoci ƙarfan kafa, sakamakon yadda jam'in siyasa ke fakewa da ƙawance don kare mukarrabansu daga dukkan wani yunkurin masharanta. Saboda haka 'yan ƙasa ke fatan ganin a irin wannan lokaci na gwamnatin riƙon ƙwarya, mahukunta za su kwatanta iwa tufka hanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Suleiman, daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru, inda tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi ke addabar jama'a. Tuni dai hukumomin kasar suka shiga kiraye-kirayen 'yan kasuwa da su rage farashi. Maimunatu Sadu, gare ki.
A halin yanzu a kasar Kamaru kayan masarufi sun yi tashin gurin zabi sakamakon haka ministan kasuwanci Luc Magwambarga Tangana yayi kira ta hanyar wasika ga ƴan kasuwa musamman waɗanda suke kula da waɗannan bangarorin na sayar da kayayyakin masarufi kamar shinkafa, kwai, burodi, kaji da wasu bangarorin daban kamar siminti da su yi gaggawar saukar da farashi saboda saukar farashin wasu kayayyakin a kasuwar duniya. Sanin cewa a baya ana cewa shinkafa abincin talakawa ne amma a halin yanzu kuwa al'ummar Kamaru na kokawa mu saurare wasu daga cikin su. A bayan shinkafa na da rahusa da akwai kofin shinkafa da ake sai da asifa 125, 150, 175 amma wannan shekarar farashin ya yi tsanani. Kofin shinkafan da ake sai da asifa 125 ya zama 150, na 175 kuwa ya zama 200, ya yi tsada sosai. Akwai wahala. Albasar da muke saya a dala 500 a shekarar da ta gabata, wannan shekara jaka muke saya farashin ya tashi sosai saboda masu sayar da albasar suka ce a shekarar da ta gabata suna sayan buhu a jaka 70 amma wannan shekarar suna sayan buhu ne a jaka 120. Haka zalika mun tattaɓe masu sai da man abinci ga bayani ɗaya daga cikinsu. Yanzu dai muna ɗaukar jarkan mai a jaka 24,500 sannan muna ɗorawa a ƙananan jarkoki game da mabukata kamar masu gashin kifi da masu saye da sayarwa na abinci suna sayen na lita 1.5. A halin yanzu dai lita 1 ya zama jaka 1,400, lita 1.5 kuma ya zama jaka 1,900 ne. A halin yanzu dai lamarin ya fi ƙarfin mu. Me sa da kwai ma ya koka dangane da tsadar rayuwar? A baya muna sayan fakitin kwai a jaka 2,200 ko jaka 2,300, manyan kwai kuma ne yake tsada amma wannan shekara kwai ya tashi ya zama jaka 2,700, wasu lokutan ma har jaka 2,800. Waɗanda muke saya a hannunsu sun ce ya danganta da ƙarancin masara a kasuwa kuma kaji suna buƙatar masara sosai da ke basu kuzarin samar da kwai. Babu kwai kuma wasu lokutan ma mabukata za su tambaya idan muka faɗa musu farashi sai su juya su yi tafiyar su. Mutane da dama suna danganta wannan lamarin sanadiyar bullar annobar COVID-19 da ya kunno kai a ƙarshen shekara 2019 a kasar Kamaru, sannan wasu kuma suna alakantawa da mamayar Rasha a Ukraine da farashin alkama yayi tashin gurin zabi. Maimunatu Sado, sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru.
To gai da Maimunatu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so kuma za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen musulunku jama'a, kiran mu nake bisa dajewa.
Ba sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan Adam. Shirin namu na wannan mako ya tattauna ne da wani malami mai suna Tijjani Muqaddas wanda ya kirkiro wata makaranta ta shaka tafi a unguwa Dukwa dake kusa da birnin tarayyar Najeriya Abuja, wanda kuma a bana ƙasar Amurka ta zabe shi a gargashin wani shiri na but Hesh Humphrey domin ziyartar kasar Amurka. A lokacin ziyarar tasa, Hawwa Sharif ta tattauna da shi game da abin da ya kawo shi Amurka da kuma ayyukan da yake na inganta ilimi a Najeriya. Da farko dai ta tambayi malamin Tijjani Muqaddas tarihinsa kamar haka.
Na'am, sunana Tijjani Muqaddas Hadeja, ni ne kuma shugaban wannan shirin na makarantar shaka tafi a Najeriya, wato makarantar da ake ce mata Transit Ko Initiative wanda take nan Abuja.
Na'am. To Malam Tijjani Muqaddas ga ka a Amurka. Ma iya jin me ya kawo ka shigowa Amurka?
Gaskiya ne, na shigo Amurka ne saboda halattar wani shiri da ake ce masa shirin Habat H. Humphrey program wanda hukumar Amurka wato Department of US US Department of State ta dauki nauyi. Wato shi wannan shiri na Humphrey Fellowship shiri ne wanda ita kasar Amurka ta ware shi domin karrama shugabanni a duniya. A duk shekara suna zabar shugabanni daga kasashe na duniya. Misali a wannan shekara sun zabi shugabanni daga kasashe kusan 110 na duniya. To Allah ya sa kuma ni ne wanda aka zaba a Najeriya wanda zai halarci wannan shiri na Habat H. Humphrey Fellowship Program a United States.
Na'am.
Na'am.
Gashi na ji ka ce mutane 110 ne daga kasashe 110. Kenan kana nufin kowace kasa cikin 110 nan mutum ɗaya ne ake zaba yake zuwa wannan shiri?
Gaskiya ne, kowace kasa ana zabar mutum ɗaya ne, suna duba wane ne a wannan kasar yake da wani aiki wanda al'ummar sa na wannan kasar suke amfana da wannan shiri da yake a wannan kasar. Misali kamar yadda nace ni ne shugaban shiri na makarantar Shakatafi, makaranta ce da na kirkire ta a Najeriya. Na kirkiri wannan shiri ne domin tallafa wa yaran da ba sa zuwa makarantar boko. Kamar yadda hukumomi suke faɗa a Najeriya akwai yara da yawan su ya kai miliyan 20 da ba sa zuwa makarantar boko, watakila saboda talauci na iyayensu ko rashin gata ko kuma marayu ne ko ƴan gudun hijira da sauransu. Sai naga meye zan yi domin tallafa waɗannan yara. A garin da nake a nan Abuja shine na kirkiri wannan makaranta, nake tara su waɗannan yaran a gu ɗaya mu karantar da su kafin mu sa su a makarantu na gwamnati. Wani lokacin ma kuma sai mu fita mu nemo masu kuɗi ko ƴan kasuwa ko kuma masu kungiyoyi masu zaman kansu su zo su tallafa wa yaran nan da ba sa zuwa makarantar boko, sannan sai mu sa su a makaranta. To hakan ne yasa ita gwamnatin Amurka ta ga abin da nake yi, ta san cewa wannan abu ne na al'umma kuma abu ne da yake taimakawa al'umma, domin yin hakan yana rage matsaloli da muke samu a cikin al'ummar mu, kamar irin matsala irin ta sace-sace da yara suke da irin matsala irin ta fade musamman ga su yara ƴan mata da sauransu. Sai ta ga wannan abin da nake abu ne da ya kamata ta karrama ni, to shine ta neme ni kuma ta bani wannan dama na zo Amurka domin halattar wannan shiri cikin ƴan uwana, zan ce tunda duk wanda ya zo nan shi ma yana wakiltar kasarsa ne kuma shi ma shugaba ne.
Na'am. To da shike ka ce ga makasudin zuwanka yin wannan na ƙara ilimi akan bangaren ilimi kinan abinda kai fice akai ko?
Eh, gaskiya.
Muna iya cewa to ta yaya ka faro har ka samu wannan dama da ka zo nan Amerika domin halartar wannan shiri da ake yi? Ka ce ka tattaro yara da ba sa zuwa makaranta nan garin Abuja, a cikin Abuja kenan, saboda mun san Abuja shine babban birnin kasar Najeriya a yanzu. A cikin gari ne koko a ƙauyukan da ke kewaye da Abuja ne koko yaya ka faro? Kuma makarantar nan gini ne ka kama haya ko dama kana da shi koko gina makarantar, koko yaya ka fara haka fara tafiyar da wannan al'amarin ita wannan makaranta ta shaka tafi?
Eh, gaskiya ne, a lokacin da COVID-19 ake ta fama da shirin COVID-19 kuma aka koma, to da yawa daga cikin yara sun fita daga makaranta. To kuma gunda nake zauna a Abuja ba wai cikin garin Abuja bane, irin gefen garin Abuja, zan iya cewa ƙauyukan Abuja akwai wata unguwa da ake ce mata Dakwa. To ita Dakwan nan a kusa da Abuja take, kuma yawanci wanda suke zama a cikin wannan unguwar ma'aikata ne, kananan ma'aikata na cikin Abuja. To da yawa daga cikin iyaye a cikin wannan unguwar gaskiya yaran su da yawa ba sa zuwa makaranta, wasu yaran kuma sun fara zuwa, wasu kuma sun daina. To a dalilin haka ne da na gani in ka waye gari a unguwar nan sai ka gani yara da safe, maimakon yara su je makaranta sai ka gansu kawai suna ta yawo, duka sun zama ƴan baban bola. Akwai wani abu da ake cewa baban bola, yaro zai dau buhu yana ta yawo yawo a cikin tituna yana ta tsintar irin ledodi ne su roba da aka yi amfani da shi yana sawa a cikin buhu to sai naga wannan abun fa matsala ne ga al'umman mu domin yaran nan haka suke koyan irin sace-sace misali in suka ga gida a bude kawai za su shiga ne in sun ga murfin tukunya ne wani roba ne kawai za su dau su sa a cikin buhun su to sai naga ai wannan babbar matsala ce ga al'umman mu
to masararo karshen shirin namu na wannan mako kenan sai mako mai zuwa Allah ya da zamu dora akan wannan tattaunawa da Hoshrib tai da Malam Tijjani Muqaddas a lokacin da ya ziyarci sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC a madadin Hawa Sharif da kuma Julie Leather Gresham da ta bada umarni da daidaita shirin naku baban yake furin ke cewa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba
ta a gaishe ka ga kadan kuma yanzu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana ta email
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Umar Ari Badai Adabam kace muna fatan wannan shari'a da ake gudana tsakanin yan takarar gwamnati a jihar Kano fatan mu shine Ubangiji Allah ya baiwa mai gaskiya sa'a kuma muna kira ga al'ummar jihar Kano da su rungumi kowanne ne Allah ya kaddara musu sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kai ko cewa kake gwamnatin jihar Katsina da na Zamfara da na Sokoto da Neja game da jihar Kaduna ya kamata ku hada karfi da karfi a wuri daya domin ku kawar da duk wasu yan ta'adda da suke sacewa game da hallaka jama'a duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a jihohin ku ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayinka ne Hadari Musa mai yama kace a yau mun shigo wannan fili ne domin ku ba mu dama mu ƙara tunatar da shugaban Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu akan alƙawarin da yayi na bude wuraren ajiyar abinci mallakar gwamnati domin sayar da shi a farashi mai sauki domin talakawa su samu saukin wannan matsin tsadar rayuwa amma yanzu sama da watanni hudu ba wani labari to muna ƙara tunatar da shi alƙawari abin tambaya ne gobe kiyama to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takeice
to Ibrahim a takeice ana sa ran cewa sakataren baitin malin Amurka Janet Yellen za ta karbi bakuncin mataimakin shugaban gwamnatin China He Lifang a wata ziyarar runi biyu da ake sa ran zai kawo Amurka cikin makon nan. Yakin Russia a Ukraine shi yayi sanadiyar tashin farashin kayan masarufi da kuma raguwar ayyukan more rayuwa a Russia a bisa wani rahoton leƙen asiri da ma'aikatar tsaron Burtaniya ta fitar. Farashin kayayyaki ya tashi da kaso 6 cikin wannan watan Satumba a Russia wanda ya kasance sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi na yau da kullun kamar abinci da mai. An kashe sama da mutane 20 a jiya Lahadi bayan da wani hari wato bayan wani hari a wata kasuwa a unguwar babban birnin kasar Khartoum a wani mummunan harin baya-bayan nan a rikicin da aka fara tun watan Afrilun bana tsakanin dakarun sojin Sudan da ke karkashin shugabancin sojin wato shugaban sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da mataimakin sa Ada Muhammad Hamdan Daglo mai jagorantar dakarun mayakan RSF sanarwar da kwamitin lauyoyin masu goyon bayan demokradiyya ya fitar ya ce harin ya auka kasuwar da ke Omdurman a yayin wata artabu tsakanin bangarorin biyu wasu yan bindiga sun bude wuta akan wasu mutane da ke bacci a wani gari da ke yammacin Yaounde da sanyin safiyar yau Litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum 20 a cewar wani jami'in hukumar yankin maharan sun kai harin kafin wayewar gari kana suka bankawa gidajen mutane wuta a Manfe a cewar shugaban gudanarwar yankin Manyu garin da ke kudancin yammacin Kamaru wanda ke da ratar kilomita 50 da kan iyakar Najeriya
to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wanda daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lezardation da kuma engineer mu na yanzu Bill Andrend, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.